Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau zamu duba batun korafin jama'a akan dabo. Kan yunkurin gwamnatin jihar na raba wasu filaye ko wurare masu muhimmanci ga ɗaiɗaikun mutane. Da wasu ke ganin hakan bai dace ba ko ya saba wa doka. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfila Hashin Gumel. Da farko shirin zai duba batun raba filin gidan zakka da ke gorin dutse cikin Badila a tsohon birnin Kano. Majalisar kula da gidan zakkar ta ce an samu gidan tun zamanin tsohon gwamnan jihar Marigayi Abubakar Rimi, inda aka gina shi a matsayin wakafi ko aikin samun lada ta hanyar amfani da ginin wajen tara zakka da rabawa mabukata. Majalisar ta ce gwamnati ta yanka haraba gidan zakka ga wasu mutane don gina shaguna. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi wani dogon rubutu kan wuraren da gwamnatin jihar ta Abdullahi Umar Ganduje ke niyyar sayarwa a cikin birnin na Kano. Dukawa a wani shirinsa na Radio Zube Bankwariya ya fi mai da hankali ne a kan gidan zakka da yake nazarin dakatar da sayarwa ko raba filin shi ne mafi a'ala ga gwamnatin. Don fahimta yadda lamarin yake tun farkon samu tare da gina gidan zakkar na Kano, ga sakataren majalisar kula da gidan zakkar Malam Kabiru Hanga.
Wato Marigayi, Allah ya masa rahama, Abubakar Rimi, iba su wannan wurin da kake gani na goron dutse. Shikenan kuma yar gudunmawar da aka samu da kuma wadda ta zo daga baya daga hannun mutane aka ce kurin aka fara gini. Wannan Walin Daura Alhaji Salis Buhari Daura ya yi taka rawa kwarai wajen wannan gini, domin kamfaninsa ne ya yi ginin, kuma kuɗin da aka ba shi ya yi ginin ya kashe fiye da haka saboda shi ma ita su gudunmawar. To nan da nan da ya yi wannan wuri ya samu, kuma kamar yadda ka sani wato an shekara wajen 20 wannan waje yana tafiya ana karɓar zakka ana raba wa mutane ana kuma taimaka wa jama'a ta fuskoki da yawa. Sai Allah ya kawo gwamna wato Ibrahim Shekarau. Gwamna Ibrahim Shekarau a zamaninsa abin da ya fara yi wa Kano sai ya kafa wata hukuma guda hukumomi guda uku: hukumar shari'a, hukumar zakka, hukumar wato hizba. To ita hukumar shari'a sai ya zaunar da ita inda take yanzu nan Nasarawa wajejen makarantar School of Technology wajen Abdullahi Bayero wai yawo Abdu Bako wai. Ita kuma shari'a hukumar hizba sai aka ba su wani gida a shari'a wanda yanzu haka suka ƙara gine-gine a ciki don ya ishe su. To ita zakka shawarar da aka shi ne tunda akwai gida daman da ake kira gidan zakka, mutane sun riga sun san shi, to wannan wuri zai samu karɓuwa da kuma a san shi nan da nan in aka ce a wannan gidan ne. Don haka sai aka ce to a bada aron wannan wurin a fara aikin kafin gwamnati ta gina wani waje ko ta samar da wani wurin daban. Allah cikin ikonsa ana tambayar aro sai waɗannan mutane su sai suka bayar da aro.
Kuma ƴan kwamitin amintattu
majalisar
zakka
sai suka bada wajen aro kyauta ga gwamnati, kyauta kuma sai da aka yi juye hudu sau hudu. Kasan kowane gwamna an yi zo shekara hudu zai, to gwamna Shekarau ya shekara takwas. Bayan ya shekara takwas gwamna wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ma ya zo ya sake shekara hudu bayan shi Ibrahim Shekarau. To sannan mai girma gwamna na yanzu shi ma ya zo yi shekara hudunsa, shekara 16 kenan. To duk shekaru 16 nan kyauta ake wato gwamnati take zaune a wurin nan, ba a karɓa ko sisin kwabo, ba a karɓa ko kwabo, tunda wajen nan dama shi matsayinsa na wakafi ne, kamar masallaci ne na Allah ne. Saboda haka sai aka ba su. To shekara 16 nan suna zaune har sai wata uku ko hudu bayana sannan suka fita. To amma da za su fita kuma shi da abubuwa suka bullo da yawa.
To kwatsam kuma sai muka ji cewa watakila gwamnati yanzu ta waiwai wurin, ana cewa an yanki wani bangare na wurin ana za ta yi wani amfani da shi da sauransu. Hakan yana nufin ta karɓe waccan kyauta da aka yi shekaru 40 baya ko kuma ya abin yi?
Ko kada ai ba za ta karbi abin da ba nata ba duk da dai akwai doka da take cewa kasa gaba daya ta gwamnati ce eh to amma gidan zakka ai ba na gwamnati bane gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayin sa kenan wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu daya ne abu ne da aka yi shi aka meka cewa na Allah ne saboda haka duk wanda zaka yi zai maganar ma yana da wani iko a wurin to iko ne kurin na amana ta lokaci yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana wato wanda aka bai amana ko nan munin a hankali shi ma wutakilu zai tafi ibari kuma wasu ma sun tafi sun bari to haka abin yake amma dai abin nan yana nan na Allah ne saboda haka ba na gwamnati bane eh to kuma mu ma ba namu bane na Allah ne to wannan shine takamar mu cewa abin nan na Allah ne sai muka ji labarin kuma wai an zo ana ta auna a wurin ana shirin za a yi rumfa kasuwa a wurin sai muka yi mamaki to muka tafi wajen shi mai girma gwamna muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara 16 mun bayar gwamnati aro kuma akwai sharadi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma wayan so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gaban mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato muje mu kawo muje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabinta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa
ma'ana tsarin yadda ake so a fasa
aikin yawa to muka samu karfin gwiwa muna barin sa wallahi muka fara kuma abin da muke ta yi kenan za ka yi mamaki da ka same ni a office za ka ga irin abubuwan da muka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu cikin watanni uku ko hudu nan na kokarin da muke musabanta mu kyautata wurin to abin mamaki kurum kaza sai muka ji cewa wai an bai mutane takarda cewa an ba su rumfar kasuwa a wurin wannan shi ne abin da ake ciki yanzu
ba tare da bata lokaci ba wannan fili ya nemi jin dalilin da yasa hukumar tsara birane ta yanka harabar gidan zakkar duk kwada umarnin dakatar da wannan aiki da gwamna shugaban hukumar architect Suleiman Abdullahi ya ce ba gidan zakka ba gwamnati ta yanka rarar hanya ce bisa dalilin cewa sun samu korafin cewa bata garna fakewa a filin suna aikata laifuka wanda hakan yasa suka nemi izinin sake fasalta wurin
suna cewa sun ma gana da shi gwamna dangane da wannan batu kuma ma ya ce ya ba ku umarni cewa ku dakatar da wannan aiki da kuke yi domin kamar bayanan da ko rahoton nan da aka kai masa game da wannan wuri ya yi masa gurguwar fahimta sai da suka yi masa cikakken bayani kuma ya gamsu ya ba ku umarni ce ku dakatar da wannan aiki to gwamna babban mutum ne nan mun a jiha idan zai magana ba da baki yake ba saboda duk maganganun da muka yi da mu da shi mu da baba da baki muka yi ba da rubutu muka yi mun rubuta mun bayar ya sa hale ka gani wani ya zo da baki ya ce gwamna ya ce wannan abin da kai kuka yi a'a to haka ne ai gwamna zai ai mu ya kamata a rubutuwa in abin da muke ba dai bane amma rubutu muka yi abin da ake cewa memo muka rubutawa aka sa hale mana kuma tana nan a hannunmu cewa eh lallai kan go ahead mai wannan shaguna akan rarar hanya ba akan sa ta fike din zakawa kamar da an gaya maka kusan number 3 ko number 4 aka aikawa speaker aka tura gwamna ina mushawara mu muka zauna aka yi rubutu aka dudduba aka ce ga abin da ya kamata a yi kuma a rubuce aka sa hale mana muka je muka yi wannan abu ba gidan zakka bane gefen hanya ne na aka kunyi kenan ba koma ba
mu iya abin da za mu yi mun yi kuma mun yi a rubuce muka yi kuma mun nemi shawarwari saboda haka ba wani abu ne da za mu zo lokaci ɗaya mu shirya gunda da shi ba na gwamnati ne gaba ɗaya da gidan zakkan da gefen hanya duk gwamnati ne in ya gwamnati ce okay to ta dawo da shi waɗanda ta ba duk aka karɓo abin da aka basu za ta basu wani abu shikenan za ta yi wani wannan magana amma dai wannan abin da muka yi shi ne dai zabe akan a wannan lokacin shine abin da zai taimaki mutane kuma shine muke ganin mun yi za a samu salaha
to hakan kenan na nufin mai girma gwamnan jihar Kano yayi amayya lashe kenan za mu tuntubi gwamnatin jihar Kano domin jin matsayar ta kan wannan batu idan Allah kai mako mai zuwa. Amma kafin nan, shin dokar Najeriya ta bayo gwamnati damar kwace wuri daga wata kungiya ko majalisa ta baiwa wasu daidaikun mutane? Tambaye kenan da Mahmud Kwari yau barista Abdul Adamu Fage, tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshin jihar Kano.
Ai wannan ba daidai bane kuma ba zai yi ba. Ai shi sa tun farko dokar take maganan dai overriding public interest, wato abinda zai zama gamayyar al'umma ne za su yi amfani idan aka karba din. To shine kadai za a karba, amma ka karbi guri daga wajen individual, wato daga gurin mutum da ka ba, kuma ka ƙara mayar wa wani mutum, wannan ba daidai bane a doka. Akwai sharo'i da yawa da suka rusa irin wannan abin da aka yi, wanda aka yi a wasu gurare da dama ana yi zaka ga, amma ba daidai bane. Kuma in mutum ya yi tunkari ya tafi kotu neman fassaran abin da aka yi da kuma yanayin abin da aka bashin, zaka ga kotuna da dama, ba ma kotu, duk kotu za ta ce ba daidai bane, saboda shi guri an baka ne a matsayinka na dan ƙasa, ka je kai duk abin da zaka yi da guri, in dai abin bai saba doka ba. Dama akwai sharuɗa na ba da guri. Yawwa, misali an baka gurin kai gini irin na gurin zama, ka je ka mai da gurin ko kasuwa ko wani abu, za a iya cewa ai ka canja manufar da aka baka wajen. To amma a ɗauka daga wajen mutum a mayar wa wani mutum, wannan ba daidai ba ne, baya cikin doka.
Za a iya karɓa daga hannun ƙungiya a baiwa mutum ɗaya, misali ko wani kwamitin cigaban gari ko ƙungiyar cigaban gari ko unguwa a bawa ɗaiɗaiku?
Shi ma ba daidai ba ne.
Masu raro, abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu dora kan wannan batu. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.